Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 2 ga watan Afrilu 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalol da kuma niya muryar Arewa ko kuma BOA Africa Zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi Ghana za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake jan raga mashirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta fitar da rahotonta na wata-wata inda ta ce jami'an tsaron jamhuriyar Kamaru sun hallaka mutane 170 tare da kona gidaje da dama. Sannan Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Har ila yau muna tafi da sharhin jaridun Nijar da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare, da fatan ana kan shan hatsi lafiya. Ga labaran: Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gamu da mafi munin koma baya a harkokin siyasarsa ta yadda jam'iyyarsu ta AKP mai mulki ta rasa Ankara babban birnin kasar. Gashi kuma bisa ga dukkan alamu ta kama hanyar rasa birnin Istanbul bisa ga sakamakon zaben da aka gudanar ranar Lahadin da ta gabata. A birnin Istanbul da farko an kakkafe sakonnin bayyana farin cikin nasarar dan takarar kujerar magajin gari karkashin jam'iyyar AKP Binali Yildirim. To amma a ƙarshe dan takarar jam'iyyar adawa ta CHP Ikrem Madgulu shine ya sami mafi yawan ƙuri'un, kuma har ma ya fara fitowa ƙarara a birnin na Istanbul yana jaddada nasararsa ko da yake da ba da gagarumin nasara ya ci ba. Sadi Guben, shugaban hukumar zaben Turkiya YSK a takeice wadda ke gudanar da zaben kasar, ya tabbatar cewa Amavgulu ya samu ranar ƙuri'u wajen 25,000 sama da Yildirim daga cikin ƙuri'u 9,000,000 da aka hada. Yan jam'iyyar Damakarar waɗanda suke da rinjaye a kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka na shirin amfani da wannan satin wajen tsara ƙudurin neman gabatar masu da cikakkun rahoton, wato rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller kan katsalandan ɗin Rasha a zaben shugaban Amurka na shekara 2016, a kuma gabatar masu da wasu tsaffin ma'aikatan fadar White House su biyar. Kwamitin na Majalisar Wakilan kan harkokin shari'a ya buƙaci a bayyana cikakken rahoton mai shafuka wajen 400 zuwa yau ɗinnan Talata. Attorney General ɗin Amurka William Barr makon da ya gabata ya ce zai fitar da rahoton zuwa tsakiyar watan nan na Afrilu ko ma kafin nan, bayan an ciccire batutuwan sirri da ke ciki. Ganin da wuya a iya kiyaye wa'adin da kwamitin ya bayar, kwamitin na shirin kada ƙuri'a gobe Laraba kan batun tsara ƙudurin wajabta gabatar da cikakken rahoton. Ƙasar Ukraine na shirin fuskantar wani zafaffen yaƙi neman zaɓe da zai ɗau tsawon makonni 3, saboda wani ɗan wasan barkwanci na gidan talabijin zai buga da shugaban ƙasar na yanzu a zagaye na biyu na zaben da aka yi wanda za a yi ranar 21 ga watan Afrilu. Kamar yadda mutane da dama suka yi hasashen zai faru, ɗan wasan barkwanci Volodymyr Zelensky ya ci zagaye na farko na zaben na ranar Lahadi da kashi 30% na ƙuri'un. Yana buƙatar samun ranar ƙuri'u sama da 50% kafin ya ci babu tantama. Shugaban ƙasar na yanzu Petro Poroshenko ya zo na biyu da kashi 16%, bayan da aka kada yawancin ƙuri'un. Ya shiga amfani da lafuzin wato nuna sauƙin kai tun bayan da sakamakon ya fito. To karfa a sha'afa ana shan labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kafar sada zumunta ta Facebook ta rufe ɗaruruwan shafukan yanar intanet masu alaƙa da jam'iyyun siyasar India ko kuma sojojin ƙasar Pakistan saboda abinda kamfanin ya kira shiryayyun harkoki na bogi da kuma yaɗa bayanan ƙarya. An bankaɗo waɗannan shafukan na Facebook da Instagram ne ta wajen binciken da aka yi kan shafukan sada zumunta a yankin a gabanin zaɓukan da za a yi a ƙasar India. Babbar kafar sada zumuntar ta Ankara da aikar da wasu masu amfani da ita ke yi ne bayan wata taɓargazar da ta nuna cewa wani kamfanin nazarin bayanai mai suna Cambridge Analytica ya yi amfani da bayanan da ya ƙalato daga miliyoyin masu amfani da shafukan Facebook saboda ya jirkita tsarin yaƙin neman zaɓe a ƙasashe da dama ciki har da Amurka. Yayin da aka shiga tsakiyar shekarar kuɗi, Amurka ta kama hanyar tsugunar da 'yan gudun hijira ƙalilan, waɗanda adadinsu shi ne mafi ƙaranci a tarihin tsugunar da 'yan gudun hijira da Amurka ta yi. Daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 2018 zuwa ranar 30 ga watan Maris na wannan shekarar, 'yan gudun hijira 151 ne suka shigo Amurka. Akasari daga ƙasashe uku wato Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo mai kashi 48 cikin 100 da Bama mai kashi 17 cikin 100 da kuma Ukraine mai kashi 13 cikin 100 bisa ga alƙalman ma'aikatar harkokin wajen Amurka. A baya, shugaba Donald Trump ya iyakanta adadin 'yan gudun hijirar da ƙasar za ta iya tsugunarwa zuwa 30,000, wanda shi ne adadi mafi ƙaranci a tsawon shekaru 40. Tun bayan da Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasar ta amince da dokar kula da 'yan gudun hijira ta shekara ta 1980. Ofishin shugaban Algeria ya ce da daɗin shugaba Abdulaziz Bouteflika zai sauka zuwa ranar 28 ga watan Afrilu lokacin da wa'adinsa zai cika. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin ƙasar ta APS ya yaɗa labarin tun jiya Litinin. Kafar ta APS ta ce shugaba Bouteflika zai tabbatar da ci gaba da ɗorewar cibiyoyin gwamnati kafin ya sauka. Wannan sanarwar na zuwa ne bayan shafe tsawon makonni guda da aka yi ana ta zanga-zanga ta nuna bijirewa ga shugaban ƙasar da gwamnatinsa. A makon jiya, hafsoshin sojin Algeria mai ƙarfin faɗa a ji ya girgiza ƙasar bayan da ya kiran da a ayyana shugaba Bouteflika a matsayin mara sukunin iya shugabantar ƙasar a kuma saukar da shi.
Ibrahim Kalima Ci Garba kuka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga ƙasar Kamaru, inda ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta fitar da wani rahoto na wannan watan, inda ta ce jami'an tsaron Kamaru sun hallaka fararen hula 170 kuma sun ƙona sama da gidaje 100 a ɓangaren 'yan aware na arewacin ƙasar. Masu magana da Turancin Ingilishi da suke neman ɓallewa daga ƙasar. Ga Muhammad Awal Garba da cikakken rahoton daga Kamaru.
Rahotannin da kungiyar kwato haƙƙin bil'adama ta fitar na wannan watan sun ce jami'an tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun halaka fararen hula har guda 170, sannan kuma sun cillawa gidajen al'umman da basu je basu gani ba wuta sama da guda 100 a cikin watanni 6 da suka gabata, anda ake artabu da 'yan awaren ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru. Wannan ne yasa na tambayi Alhaji Dan Asabe mai faɗa a jini a ɓangaren na 'yan aware, shin ko wannan rahoto na da ƙanshin gaskiya kuwa?
To kai ma ka san majalisar ɗinkin duniya duk maganar da ta yi bincike sosai abin da ka tuna ne, a duk inda aka zaga za ka ga cewa tana turo mutane kamar wato 'yan sandan ciki nata, suna tura mata rahoto ana ji da hujja da wannan suke aiki. Ba kowa ya tashi kawai ɗauke waya ko kuma a yi musu wani abin ko intanet a tura musu abin na ce musu ga shi abin da ya faru su ɗauka su aiki da shi ba a da waya kuma abin da kuma shi na ne. To yanzu dukan gaskiya zama a wannan ɓangaren ba kowa fa ba kamar abin nan ba, saboda haka abu ta taɓarɓare fiye da inda aka tuna domin kowa ya tashi sa ƙafansa wannan wurin ɗin, to baya da tabbacewa zai dawo. To menene abin yanzu kam in ba dai an zauna an tattauna ba bangaren gwamnati da su mutane masu mu masu magana da yare English din da kuma wani third party wa muke nufi da third party majalisar ɗinkin duniya da ita kadai ce yanzu muke gani wanda za ta iya tsayawa ta yi abu.
Mista Jibo mai bawa ministan tsaro shawara ne akan matsalar na yan awarin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru, shi kan yace rahoton akwai lauje cikin naɗi.
To yau dai shi a san cewa ƙasa kowace ƙasa a duniya tana da ƴancin kanta. To bayan da za a yi ƙasa ɗan ta'adda sun dauki makamai za su bata ƙasa a ce yau majalisar ɗinkin duniya musamman ƙasan Amurka na bayan wannan abubuwa saboda haddasa wannan fitinannu. To bayan da za mu ce mu a matsayinmu na jami'an tsaro wannan harin da aka kai ma ɗan ta'adda ne. ɗan ta'adda ne gidajensu ne suna zuwa su labe a wannan ƙauye suna ajiye makamai a wannan ƙauyuka. To kaga cewa wannan harin da aka kai wato musamman ma labari aka kawo mana ƴan cikin gida wato wanda muke aiki da su suka bada labari kuma shin da aka zo aka yi bincike aka tawar cewa hakan ne gidaje ne da suke zuwa ƙauye suna ajiye makamansu kuma su ma suna zuwa ƙauyuwa suka fito daga daji. To shi yasa aka kona waɗannan gidaje ne. To ka san cewa su majalisar ɗinkin duniya a koyon da suke so a tafiyar da al'amarin ɗin to mu kuma a ƙasar Kamaru ba za mu yadda cewa duk wani abin da zai kawo fitina a ce za a raba ƙasar Kamaru ba za mu yadda da shi.
Ƙasar jamhuriyar Kamaru dai tana cikin tsaka mai wuya a wannan lokaci ta ɓangaren jihar Arewa mai nisa maharan Boko Haram suna addaban al'umma sai kuma ɓangaren jihar Adamawan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru masu garkuwa ne suke cin kasuwarsu. Haka ta ɓangaren gabashin ƙasar kuma ana ta iyaka da ƙasar Afirka ta tsakiya mayakan maƙwabtan ne suke ta hada-hada su. Mahama Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar.
ne don a rayuwa shi ne gaba
ilimi akwai dadi wuya
don hakan nace ayan uwa ni azama mu ce gaba
ilimi akwai dadi wuya
don mun nemi kowane ilimi ba dole sai a garin mu ba
ilimi akwai dadi wuya
haka zai samu mu haskaka duniya ta fannin ci gaba da kasa
mu dage ruwa gare mai ilimi ilimi akwai kalubale a cikin sayin za ka yi bida ilimi akwai dadi wuya don hakan kira na gunka ne ka zamo mai daurewa da da ilimi akwai dadi wuya duk masalolin da za ka ga sun nufo ka kare da kai ligida
Madalla ga baba Yakub makeri da shiri na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba Yakub makeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin Idan masu saurare ba su manta ba, mun faro wata tattaunawa da Isa Ali na kungiyar Vision for Alternative Development, VALD a takaice, kungiya mai fafutukar ganin kaikomo motoci lamun lafiya a kasar Ghana, akan wasu munana hatsura guda biyu da suka yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 100 a rana ɗaya a kasar Ghana, lamarin da ya tada hankalin al'umman kasar. Kuma gwamnati na ci gaba da daukan ƙarin matakai domin daƙile yawan hatsara a ƙasar. Isa Ali ya faro bayanin nasa a yau ne kamar haka.
Bai wan jimawa ba anka gwamnati ta kafa wani committee. Committee ta ce kaman kamata ne kowane shekara gwamnati ta yi kokari ta ba National Road Safety Commission kudade kowane shekara ₦6.5 million 6.5 million kenan. In ya so ta samu ta yi aikin ta kuma wannan nufi cewa kaman wannan kudaden ba a samu saboda shi bayan hasarin da anka samu ga gwamnati ta koma ta yi zama gaskiya zaman da sun kai sun dace kama za a ba hukuman da ke kulawa da shani
kai kawo motoci lamun lafiya yanzu
kai kawo na hanya kina wai za a ba su sai mu ce biliyon daya na Ghana cedi 1 billion Ghana cedi
wanda yake ya kai miliyan 200 na dala kina
to kaga wai aikin da za a yi da wannan kudi ne za a yi kokari in ya so alamomin hanya a yi kokari in ya so hanyoyin da muke da shi cikin kasashen Ghana duka a yi kokari a sa alamomin kamar yadda na gaya maka alamomin nan na da amfani sosai kaga yana yi kiyaye hasari kan hanya sannan na biyu kuma a yi amfani da wannan kudi in ya so wuraren da ba mu da traffic light kenan sai mu ce wutan da ke iya wani lokaci yana yi
da ke ba motoci umarni su tafi ko su tsaya
da jama'a kuma su iya su ketare hanyar titi kaga wani lokaci muna da wadannan kuma kan titi yana iya ya rage gudun motocin yana iya wani lokaci sai kaga kaman ya normalize speed na gudun su kenan in ya so na uku kuma a yi kokari a karantar da jama'a da drabobi kenan wadanda ke ciniki kan hanya in ya so su yi kokari a karantar da su irin hasarorin da ke nan sannan banda wangan matakin da gwamnati kuma ta doka cikin kamfanonin da gaskiya su ma motan su anka samu motan su cikin wannan hasari VIT kenan su ma sun doki wani mataki shine kowane mototin su duka akwai wani machine da sai mu ce wani na'uran da sun ka sa ma motocin su wai speed limit kenan shi wannan na'urar yana
kimanta wato ko kuma rage adadin gudun da mutum zai
gudu in kuma ya zo wani lokaci ma wannan mota na gudu sai mu ce control room kenan a wurin man inda anke duba ake control ko a monitor wannan gudu duka ana iya a gane motan da ke gudu kuma ana iya a gane inda motan kuma take wannan kuma anke so a sa sa'annan kuma ita hukuman da ke kulawa da shanin motoci kenan na kiyayewa kan hanya su ma sun ce za su yi kokari ya sai su ma su duba Yesus a iya a monitor shine irin gudun da ake akwai wani na'uran da ake ce speed gun kina bindigan da wasu ba bindigan halbawa bane yana nan dai alama kaman bindiga ne inda mota na gudu in an ka nuna an ka ji buga yana iya ya gwada ma yan sanda irin gudun da wannan mota
ke wato na'uran da ke tantance gudun da direba ke yi da mota kina
ke yi kenan so ko ma yan ko dan sanda na nisa gaskiya ya buga wannan na'ura zai iya ya dane irin gudun da motoci wannan mota ke yi gaskiya masala ne sosai da ba mu duba ba don ka duba in ka duba yanda statistics ke tafiya yana nuna cewa kaman gaskiya shirin da ake yi a duba yanda za a yi a rage sai mu ce a rage asari kan accident na hasari kan hanya gaskiya ba ragewa yake yi ba karuwa take yi
ka san Ghana na da wata al'ada da abu ya faru yanzu ne sai ka ji kowa na magana gwamnati na fitar da mataki da sauransu to amma kuma da an kwana biyu sai ka ji magana ta je ta kwanta kana ganin waɗannan matakan da gwamnati take ɗauka za a iya a ci gaba a aiwatar da su
kaga maganar da kai gaskiya ne wani lokaci kamar da na gaya maka wani lokaci an sanar da mu cewa kaman za a kowane shekara za a ba National Road Safety Commission miliyon na Ghana 6.5 million kina an ka ce za a ba su to za a ba su su yi aiki sannan kuma gashi kuma shekaran jiya da kuma muna ji kaman za a ba su kuma sai mu ce biliyon da yake da na Ghana City bi ma'ana kaga manya na magana gwamnati ita yi magana ba ta cika alkawari
to madalla bari mu da tsaya a nan kuma mu ci gaba da hira amma ko mai zuwa a madadin shi Isa Alim babban daraktan zantarwa na kungiyar Vision for Alternative Development World a takaice da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin baba ya ku makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
madalla a gaida baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga sharhin wasu jaridan jamhuriyar Niger
Dan fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Lebanon wace ta ruwaito cewa hukumomin Niger sun shiga farautar shugaban jam'iyyar Model Lumana Hamma Ahmadu mai gudun hijira a waje a cewar jaridar shugaba Muhammadu Isuhu da kansa ne ya umarci ma'aikata su shigar da wannan bukata a ofishin yan sandan kasa da kasa Interpol na jamhuriyar Benin don ganin sun taso kiyar jagoran yan adawar ta Niger zuwa gida inda wani hukuncin kotu ke jiransa jaridar Lanketer na cewa jam'iyyar Pendes tarayya ta bude wani sabon babin siyasa sakamakon tsayar da shugabanta Bazoum Mohamed a matsayin dan takarar zaben 2021 ko da yake idan aka hankalci abin a bayyana ake gane cewa ya dauko kokowa domin tafiya ce mai tsawo akan wata hanya mai cike da tsedau saboda haka dole ne ya kama jikinsa ko kuma ya sha mamaki inji Lanketer jaridar Le Courrier ta bayyana cewa shugaban jam'iyyar MPR jamhuriya Albade Abuba ya fara fuskantar barazana daga waɗanda ke rike da madafun mulkin Niger kamar yadda wata majiya ke cewa hukumar leken asirin wannan ƙasa DJSA ta fitar da wani rahoton bincike wanda ke zargin sulkinsa da hannu a ayyukan ta'addanci abinda ya sa jami'an tsaro suka kulle shi a gidan yarin birnin Kwanni to amma jaridar ta ƙara da cewa da dama daga cikin manazarta na kallon wannan al'amari a matsayin wani matakin cirewa Albade Abuba tunanin shiga zaben 2021 da nufin baiwa Bazoum Mohamed damar lashe zabe hanci sama mu rufe sharhin da jaridar La Rue de l'Histoire wacce yake cewa kimanin dabbobi miliyan 2.5 sun samu huji a wasu jahohi uku na jamhuriyar Niger waɗanda suka hada da Tawa, Tilaberi da Difa a matsayin rigakafin cututtukan da ke haddasa mace-macen bisashe hukumomin kula da lafiyar dabbobi da haɗin gwiwar hukumar agaji ta ƙasa da ƙasa wato CICR su ne suka kaddamar da wannan kamfe da nufin sassauta wahalhalun makiyaya a waɗannan yankuna masu fama da matsalar tsaro Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mummuni Barma yanzu sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho
Salam. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya sai mu ce alhamdulillah daga dukkanin alamu zaben 2019 ya zo lafiya. Al'ummar Najeriya mu gode wa Allah waɗanda suke mana hasashen cewa ƙasar nan za ta wargaje za ta kama da wuta a zaben 2019 sai mu ce haka su ba su cimma ruwa ba. Da yardan Allah ƙasar nan za ta zauna lafiya. Yan majalisun tarayyar Najeriya musamman masu rutuwa ku tsaya ku yi aikinku. Gwamnatin tarayya ki tsaya ki yi aikinki. Gwamnatocin jihohi ku tsaya ku yi ayyukanku. Sa'annan gwamnatocin jihohi ku tabbata cewa kun kyanta ƙananan hukumomi domin ƙananan hukumomi su ne kusa da talaka.
Assalamu alaikum sashi Hausa Amerika. Sunana Alhaji Musa American Citizen of Nigeria. Ayi da jihar Kano wasu wasu kike kuke kan da ayya sannan amin Allah da abin da ya zama a jihar Kano Allah ka zaba mu shi. To na ga dai duk da an kai mun zaɓar Allah ya haya da mutum ko shi yayi. To na kira da kana ha ko mun kudo da dan Allah. Allah ya kaddara duje sai ya koma. Kada ku yi kuke kuke dan duje dai ba ta fada yi shi aiki ko kaje na ko gidawa ko ke ko da fara. A da su ne zuwa aiki wanda aka da kan da zai fita a gaban sani ba ina samu gani.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Yusuf Bazuka mai leda Gwalalo a jihar Bauchi. To ina kira ga dattawan jihar Katsina wanda a jiya suka tafi har fadar shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari wato Abuja kenan domin a gano hanyoyin da ya kamata a bi don dakile masu garkuwa da mutane a jihohin Katsina da Zamfara. To hakika wannan yakuri naku abu ne na dubawa kuma hakika wannan jihohi guda biyu masu garkuwa da mutane fa sun fi matsawa al'umma. Ya kamata ga gwamnatin tarayya ta tashi tsaye ta yi tsayuwar daka ta fatattaki mutanen nan duk ta ko da wani hali ko ta sama ne ko ta jirgin sama ne ko ta ƙasa ne. Ya kamata a kau ƙarshen su a san meye makomar su. Waɗannan jihohi fa an addade su za ga an tare mutum an ce sai an kama mutum an shiga da hijjeji sai ya kawo miliyan 10 ko miliyan 20 wani miliyan ɗaya ma bai taɓa ganin ta ba. Wannan abu ne wanda zai kare tattalin arzikin ƙasar Najeriya. Ya kamata kuma ta tashi ta magance wannan alamar tun kafin abin mai tsamari ya bazu sauran jihohin Najeriya.
Madalla kafin mu sallama ga labarai amma a takaice.
To a takaicen shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gamu da mafi munin koma baya a harkokin siyasarsa ta yadda jam'iyyarsa ta AKP mai mulki ta rasa ankara babban birnin kasar. Gashi kuma bisa ga dukkan alamu ta kama hanyar rasa birnin Istanbul bisa ga sakamakon zaben da aka gudanar ranar Lahadin da ta gabata. Kasar Ukraine na shirin fuskantar wani zafaffen yakin neman zaɓe da za a yi na tsawon makonni uku saboda wani ɗan wasan barkwanci a gidan talabijin zai buga da shugaban kasar na yanzu a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar wanda za a yi ranar 21 ga watan Afrilu. Kafar sada zumunta ta Facebook ta rufe ɗaruruwan shafukan yanar intanet masu alaka da jam'iyyar siyasar India ko kuma sojojin ƙasar Pakistan saboda abinda kamfanin ya kira shiryayyen ko ko shiryayyun harkoki na bogi na yada da kuma na yada bayanan ƙarya.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ciki har da shirin noma na Mustapha Nasiru Batsari yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka jimriyoyinsu musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labarai da kuma Salman Abo da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin da ma injiniyanmu Neo Darrell Smith ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu ne lafiya.